Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An gwamza fada a yankin gabashin Donbas na kasar Ukraine, yayin da dakarun Russia da na Ukraine suka yi musayar wuta a jiya Asabar. Tun da farko makamai masu linzami na jiragen ruwa na kasar Russia sun fashe a cikin birane da garuruwa da dama na Ukraine, ciki har da lalata gine-ginen kwanan mutane. Ma'aikata sun tsaftace yankin da ke tsakiyar birnin Dnipro, inda jami'ai suka ce an kashe mutane uku tare da jikata wasu 15 a harin makami mai linzamin, inji gwamna Valentin Reznishenko ta kafar Telegram. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kama wasu makamai masu linzami guda 4 da aka harba a birnin. Fadan na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da ministan tsaron Russia ya umarci sojojinsa da ke yaki a Ukraine da su ƙara ƙaimi a ayyukansu na soji. An shirya shugaban Amurka Joe Biden zai komo birnin Washington a jiya Asabar, bayan ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jidda na kasar Saudi Arabia, inda ya bayyana manufofinsa game da ayyukan Amurka a yankin gabas da tsakiya don tunkarin Iran tare da ƙara tabbatar da tasirinta a gasar muhimman dabaru da kasashen China da Russia. Amurka na saka hannun jari don gina kyakkyawar makoma a yankin tare da haɗin gwiwar ku duka, inji Biden a cikin wani jawabi da yi a taron GCC Plus 3, taron shugabanni daga kasashen yankin Gulf da suka hada da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, hadaddiyar daular Larabawa, Masar, Iraki da kuma Jordan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Arewacin Macedonia ta amince da shawarar Faransa ta bude hanyar tattaunawa don shiga kungiyar tarayyar Turai tare da shawokan adawar Bulgaria. Kuri'u 68 ne suka amince da kudirin a zauren majalisar dokoki mai wakilai 120 tare da hadakar jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu mai kujeru 61, inda ta samu goyon bayan kananan jam'iyyun kabilar Albania. Yan majalisa masu adawa sun fice daga zauren majalisar, suna kalubalanta da kuma kin amincewa da kada kuri'ar. Masu zanga-zanga sun sake taruwa a wajen majalisar kamar yadda suka saba yi kowace rana tsawon kwanaki 10, amma dai zanga-zangar ta kare cikin lumana. Karkashin shawarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar a watan da ya gabata, Arewacin Macedonia za ta yi alkawarin canza kundin tsarin mulkinta don amincewa da tsiraron 'yan kasar Bulgaria da kare haƙƙin tsiraru da kuma kawar da kalaman ƙiyayya, kamar yadda Bulgaria da take mamba a kungiyar tarayyar Turai tun shekarar 2007 ta buƙaci. Kimanin 'yan kasar Hungary 1,000 ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin Prime Minister Viktor Orban a jiya Asabar a cikin jerin kananan zanga-zangar da aka gudanar a wannan mako, tun bayan da jam'iyyarsa ta Fidesz ta yi wata dokar da ta ƙara haraji akan kananan kasuwanci. Orban, mai ra'ayin kishin ƙasa, yana fuskantar ƙalubale mafi girma tun bayan da ya karɓi mulki a shekarar 2010 tare da hauhawar farashin kayayyaki a cikin shekaru 20 da suka gabata. Da durƙushewar kudin kasar forints da darajarsa ya yi faduwa ta tarihi, kana asusun tarayyar Turai ya shiga rashin tabbas, yayin da ake takaddama akan matsayin demokaradiyya a kasar. Yunkurin toshe wata gada da aka yi a Budapest a ranar Talata ya gaza kawar da amincewar wani kudirin gwamnati na ƙara haraji akan dubun-dubatan ƙananan kasuwanci, wanda hakan ya yi fatali da suka daga ƙungiyoyin 'yan kasuwa da jam'iyyun adawa. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani shingen binciken ababen hawa mai tazarar kilomita 70 daga Bamako, babban birnin kasar Mali, inda suka kashe mutane 6, wata alamar da ke nuna karuwar rashin tsaro a kasar Mali, yayin da sojojin Faransa ke janyewa da kasar da kuma takun saka tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin sojan Mali. Ma'aikatar tsaron Mali ta wallafa a shafin Facebook cewa ministan tsaro Dawud Ali Muhammadin ya ziyarci garin Zantigila, inda aka kai harin a ranar Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. Kuma za mu tashi ne a inda Sheikh Tajuddin Muhammad, wakilin Izalatu Bid'a wal Iqamatu Sunna, yake bayani akan abinda mazhabobin addinin Musulunci guda hudu suka yi bayani akan hukuncin batunci. Ga Sheikh Tajuddin.
Dukkan malamai su ittifaki da mazhaba Imam Malik, da mazhaba Imam Hanbali, da mazhaba Imam Shafi'i, da mazhaba Imam na Abu Anifa dattijon arziki, shi kadai ne mai dan sassauta a cikin su har ya bambanta tsakanin wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba wajen hukunci na batanci. Amma Imam na Malik kai tsaye ya ce ku ji tsoron Allah duk inda aka yi batanci ga Annabi hukuncin kisa. Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya tabbatar da haka. In dai batanci ga Annabi hukuncin sa kisa ne. Idan an ka ji wannan aka yada wannan kowa zai tsorata. Zaman lafiya shine faɗa ba kowa in an taba Annabi fa hukuncin sa kisa. To zaman lafiya kowa zai tsanja baya. Amma in an bar mutane cikin jahilci ba su sani ba. Sai a rinka samun fitina. Domin in wata zo ta yi wannan batanci da jahilci, wancan Umaru da Abdullahi da Kallamu su ba su san cikin jahilci take ba. Su ma cikin jahilci kuma sai su fada mata ita kuma. Jahila da jahilai duk sun haɗu da juna. To da jahili da jahilai duk sun haɗu sai su zo su rikitar da ku masu ilimi. To wajibi ne irin wannan, haramun ne a ce mutum ɗaya ya kuskure a ce za a gyara kuskure da kuskure. Haramun ne a shari'a. Kuskure guda biyu ba zai taɓa haɗuwa ba. In wani ya yi ɓatanci bisa kuskure ko da gangai ma ya yi, musulmi ne ko ba musulmi ba ne, an ce a riƙe, a kama, a kai ga hukuma. Hukuma shi ne ke da iko na tabbatar da hukunci har sai an yi bincike a kan abin da ya faru. Me ya asasa wannan magana, me ya haddasa wannan abin da aka yi? In ya cancanta a hukunta shi ko a hukunta ta, hukuma za su yi. In bai cancanta ba ma, in za a mai afuwa ne sun san ƙa'idodin da za su kawo. Mu kuma mabiyi mu yi biyayya ga shugabanni. In babu biyayya ga shugabanni, babu addini a bayan ƙasa. Domin kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Su kuma hukuma muna faɗa musu su ji tsoron Allah su ma. Hukuma da zarar an ce an rasa confidence akan hukuma, to gari zai lalace. Shugabanni su zama masu adalci, gwamnati su zama masu tsoron Allah. Duk abin da ya kamata aje annun dama a aje annun dama, abin da ya kamata aje annun agu a aje annun agu, hukuncin da ya kamata a tsaya na gaskiya a rinka yi, wanda ya kamata a kama a boye saboda zaman lafiya a kama a boye domin samun zaman lafiya. Amma idan an ce gwamnati ba su damu ba, babu hukunci na adalci, ba a komai, sai mutane su raina gwamnati, sai abu ya lalace. Allah ya kara zaman da mu lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah.
Bari mu miƙa wa Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawudu, sakataren Ansarul Din At-Tijaniya, kafin a miƙa wa sauran ƴan uwa ke halartar wannan zaure. Sayyidi, gare ka, bari mu ji naka jawabin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, an yi maganganu gehe daban-daban, kuma sai mu ce Allah ya ƙara ilimi ya ƙara albarka. Musamman wannan zaure ba farfajiyar nan ba na farko bane da suke kira mu muna tattauna ababuwa. Sai dai kullun talikin da nake yi cewa ya kamata su ƙara fadada domin masu bin biyo suna da yawa. To irin wannan abin ya kamata taron ya wuce irin ƙwaryenmu, ya zama taro ne wanda za a taro a yi ta tattauna kuma da lokaci-lokaci, kamar yadda dan wame magana ya ce wannan wani makaranta ne, wata jami'a ce ta ilmantarwa. Saboda haka in Allah ya yarda mun san za mu rinka wannan tattauna lokaci-lokaci, wata na ba sai su ba, su din ma mu ma mu kira su. Maganan da aka yi ta fafaɗi kan ababuwan da suke ta faruwa musamman talikin da zan yi tun farko shine maganan tarbiya, shine aka yi ta yi, wanda tarbiya ya faru ne tun daga haihuwa. Da an yi yaro, tarbiya ake fara gane shi. Idan yaro tun lokacin yana kama maman ya cije ta, za ta ɗan nuna mai cewa ba cizo ake ba, sha ake yi. Idan kuma daga soyayya kai baba ka ce lokacin da aka yaro tun yana karami kaje ka zo fefe su kihi ka sa kai mafi su ka tura mishi, ba a bashi nono ya sha ba, ka cutar da shi, baka tahi da shi ga tsari na rayuwa ba. To saboda haka tarbiyya haka ne yake farawa. Bancin tarbiyya kuma ya ci gaba wanda an yi maganganu da yawa kan shi, ban san in dake kan tarbiyya, shine magana ilmantarwa. Tarbiyya yana zuwa kafin ilmantarwa.
in ilimi ya tahiyarci kai watsu kowa yana da ilimin komi yaga ce ilimi ba hudud ba cewa musulunci ko kaza kamar yadda dan uwa ya ta magana ni kaina nayi makarantar kristoci ban san iyaka ba malami na pastor Belamana Obunge na Emirat har yanzu muna maganganu muna tattauna haka kasashe da yawa a Europe wanda muka tattauna maganar theology da ababuwa da yawa na addini da kuma fahimtar addinai daban-daban muna mutunta juna muna son juna kuma muna girmama juna kuma har yanzu basu canza ni daga musulunci na ban canza su daga addinin da suke yi ba saboda haka ilimi ba matsayi mu je mu koyi ilimi na maths na engineering na addini na komai har kowa ya ilmantu da abinda al'umma yake bukata na sani da ilimi banci ilimi shine aka samu da sana'o'i kowa ya sana'a ta ilimin mu samu sana'a ta koyo horo shi ma mu kuma samu sana'a banci haka shine gwamnati za ta tabbatar da horo saboda haka idan ba wayannan dukkan matakin da ka ketare horo ba zai tabbatu ba dole ne akwai hukunci ita ce gwamnati in wace ta Allah duk wanda ya daidai a yi mishi wanda ya kure a mishi horo da hukunci ba za su tsaro ba sai an san tsarin rayuwar al'umma da menene hukuncen su da me ya tabbatar da su kowanne mutane a san kallan menene damuwar su kuma menene hukuncin su misali musulmi a gane menene tsarin addinin musulunci menene shari'a addinin musulunci menene yake wajibi a gare su menene saboda yo kashi da yawa ban san doke lamba na al'umman Najeriya musulmai ne a Kirista a duba a gani menene a hamu cikin addinin kristanci menene kuma ya dame su haka kuma a kabilu to irin wayannan dokoki idan suka zama suni a cikin al'umma za mu samu abinda doka yake nufin ya samar shine maqasidish shar'i abinda hukunci yake so shine hana laifi ba wanda ake son kai a kama hukunta ko a kama shi a boye ko a kama shi a yanke mishi hannu a hana wannan laifin shi ake so to maganar da ake so ko a so a tsarin mu na musulunci zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci sun yi magana ijtima'an wanda yake ba wanda ya jage shi guda zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kashewa ne ko mutun ya tuba ko su malamai sun tabbatar da kashe shi da tarbiyantarwa kan sanin girman manzon Allah irin manyan littafai na Ashifa Qadiriyya yayi maganganu Shehu Islam Ibn Taymiyyah yayi maganganu manyan malaman malikiya wanda yake a nan nahiyar Afrika shi ya hidaman mu da shi muke koyi su yi maganganu masu zurhi kan sanin darajar manzo Allah shin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya sani shin bai sani ba shin musulmi ne shin ba musulmi bane akwai hukunci kuma duka hukunci daya ne yanzu yaya zamu yi da al'ummar da bata san cewa ga wannan shari'a cikin musulunci ba ga kuma wannan cewa shine matsayin addinin musulunci idan ka ruba cikin bible wanda ake cewa blasphemy ko slander ko ka zagi Allah ko ka zagi annabi Isa alaihi salam ko kuma ka zagi holy spirit duk bible ya rarraba su wurare daban-daban kuma duk laifi ne mai girma wanda suka ce laifin wannan laifi suka ce ai felony ne ga kasa wannan laifi ya wuce felony saboda felony ana maka hukunci ne saboda ka zalunci kasa amma ka zalunci al'umma ne baki daya duk duniya ka zaba al'umma ne baki daya wanda kila ka zalunci al'umma musulmi ne shi yasa idan laifin Allah ya tabbata Allah na iya yahewa amma laifin al'umma Allah bai yahewa saboda zalunci ne saboda haka mutane kuma abinda nake so mu gane tabbatar da doka a 2007 na san hukuncin da aka bi a Kano wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi hukunci a ƙarshe kotu da aka bi da shedu an yanke mishi hukuncin shekara 3 banci shekara 3 aka yi appeal kuma hukuncin ya sauka banci haka nan mu dinnan da kanmu da agaji akwai wanda aka taba yi a Kano wanda yake musulmi ne mu muka kama shi da kanmu aka dauke shi tun daga nan hukuma gaba daya tun daga police ko me ba su yadda su anshe shi ba sai da muka yi manager aka kai shi haka Kano aka sace shi da hisba yanzu haka ba hukuncin da muka tabbatar an tabbatar mai da shi a ka'idan fiqhu idan hukunci yake tabbatuwa kamar mace mijinta ya saba mata ai saba mata kuma ya zama duk sharadi na sakin aure ya tabbata a sake ta aka kiya ba samu alƙalin da zai tabbatar da sakin ba tana iya sakin kanta to abinda muke fama da shi kenan ga Najeriya muke gurin ka akai kuma ba za mu zo mu ga ma kanmu gaskiya ba zai faru domin wayanda suke zaune nan ba za su iya kimanta yawan musulman Najeriya ba idan kai kace ma nashi kayyayi wancan ba zai iya hana nashi kayyayi ba to mu zo mu ga ma kanmu gaskiya mu yi dokokin da za su hana wannan kurakuran domin idan gwamnati ba ta yi ba lokacin da wannan ya zagi annabi mu muna shiga wani hali musamman mu sufaye in aka taba martaba annabi mun shiga wannan halin komai muna yi komi saboda annabi yana ruhin mu ne zamu ji dukkan mu ya wani abin da ke cikin jikin mu duk zai haraka ya motsa so a wannan lokacin ga shari'a ma mutum ana dauke mishi hukuncin shari'a ne saboda haka dole ne a tsaya a ilmantar aidin zagin duk wani mai daraja tun ma shugabannin addinai cikin addinin musulunci yo za a hawuri a zabi manyan shehunan musulunci wasu suna Najeriya wasu ba su Najeriya a kasashen waje ana girmama su amma nan gida ne zaka ji an zage su gwamnati ta yi shiru sai a ce mutum na da yanci a cikin kristanci ne zaka ji wani duk yana da ra'ayi daban da wani ya hau ya zaji wani a Najeriya kada muke gani duniya ba inda ba mu shiga da sunan da'awa saboda haka dole sai gwamnati ta yi tsari na cewa ta girmama dukkan addinai ta girmama dukkan shugabanni balle manzanni balle lissa ta wai kuma cewa akwai tsari akwai hukunci mai girma ga duk wanda ya aika wata wannan ko mutun ya ga an yi daya ya an yi biyu duk wanda yayi ya ga ana hukunta wannan hukuncin to da kadai ne zamu samu zaman lafiya koyo da nake magana haka aka ce wani maganganu haka suka tashi a Maiduguri haka kwanaki aka ce maganganu kullun mutane sannan kuma abinda ma zaka tambaya shine yanzu wadda ta wannan aiki saboda Allah duk mun masu hankali mun san ba karantawa in kristanci bane ba wani addini da zai ce ka kalli shugaban addini ka zage shi irin zagin nan wanda mu irin wannan bamu ma iya ji babu wani tarbiyya mutumin gida ba ko yayanka ba zaka ecology ka zage shi ba a tarbiyyar da muka taso kanshi in tarbiyya muke magana sannan ba addinin duniya yau da zai ce ka zagi na gabar gare ka balle mutumin da baka rayu da shi ba baka san shi ba ba shi ya tura abinda ake magana ba an tura cikin group baka san shi ba baka rayu da shi ba a ce ka kama sunan mutum wanda kaga miliyoyin mutane suna ganin girman shi ka zage shi so wannan ya wuce tunanin hankali kuma ya wuce ma ina muka samu wannan she yasa dole mutane su saka kasa kasa waɗanda ke wannan halan sa su ake yi wasu ke sa su su ji dadin cewa an yi kaza ko kuma ana so a haddasa wani abu ne cikin al'umma saboda zaune lahiya lau mutum ba zai kama sunan mutane masu daraja duk mutumin da musulmin da zai dauki wani abu na batanci ya sa ga wani annabi ba ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ba mu kira shi musulmi to haka kuma ga kristanci mun yi mu'amala kala kala da su so saboda haka jahilai ne na addini jahilai ne na zamantakewa jahilai ne na humanity na mutuntaka jahilai ne akwai wani abu da ke yawo cikin social media shine wani hoto aka dauka na wani lokacin da aka yakin duniya ina ganin na biyu ne a Japan to wannan sai aka kashe kanin shi karami da aka kashe sai goye kanin da ya goye kanin ta tayar da shi sojojin da suke kashin kuma sai ya bi ta wurin su wani soja sai ya attack din shi yace ka sauke wannan da ya ga yaro karami ne yace ka sauke wannan nauyin kai ta gudu sai yace no he is my brother he is not heavy sai soja ya kama kuka saboda ya dangantu baya jin nauyin daukan dan uwan nan nashi ya gudu to saboda sai haka sai mun ji duka junan mu we are not heavy tsakanin musulmai tsakanin krista tsakanin yan uwa sannan mu zauna idan ba za mu iya gaya mu kanmu gaskiya ba mu girmama junan mu mu tsaya tsakani da Allah hukuman mu ta samu al'umma mazauni idan abin da ya dano mu kawai mulki da aran gaba da dukiyar al'umma da yawaita wa'azi ba tsoron Allah cikin mutane malamai kowa yana kallon me yasa mu yaci su kuma shugabannin siyasa da sauransu suna kallon me yasa mu suka ci ba su ganin yo wani ya wuce gobe yo ina shugabannin Najeriya ina shugabannin siyasa ina shugabannin malaman ina shugabannin addini duk sun koma ga Allah so wannan yanzu ba mu jin wannan makarantar da karatu yo cikin al'umma ba ta dame mu ba abinda ya damu ko abinda muka ci muka tara muka auri mata muka yi jima'i muka kwanta mun zubar da rayuwa tsarkakakka rayuwa mai tsarki wanda zaka rayuwa dan uwanka yana son ka kana son shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina ya samu yahuda sun yi rayuwa mai kyau saboda shawan abun suka wasu suka shiga musulunci wasu ba su shiga bai tilasta musu ba tunda aka yi fatahu makkata aka bude makka babu tilastawa ga addini annabi ya ce wanda zai musulunci wanda bai musulunci ya zauna cikin mu saboda haka ba inda ka samu tilastawa wani yoyi addinin musulunci shi yasa shehu mai ke cewa anna nabiyyi al-hashimi dara magaza bala sadda udwana warad da dalala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaki kowa ba kuma bai ki kowa ba abinda yayi an ce kai musulunci yace sai yayi addinin kuma ya bata ya kawar da masu bata saboda ya addinin shi idan zaka addinin ka lahiya idan za a baka ka zauna lahiya idan za kiyaye mutuncinka da jininka da dukiyanka da al'ummanka to musulmi ba abinda zai yi sai ya shiru ya biyayya saboda haka muna kira ga gwamnati muna kira ga al'umma muna kira kuma ga mu wurin tarbiyya ga dukkan al'umma cewa mu gyara tarbiyya mutane mu ji tsoron Allah mu yi ilimi amma mu yi ilimi na jin tsoron Allah sannan kuma muna kira ga dukkan al'umma cewa lalle mu daidaita sahukan wayannan ababban da muke faruwa da su muna godiya ga wannan zauri Allah saka da alheri
sayyidi Al-Qasim Yahya ya wuri wanda sakataren kungiyar Ansarul Din Tijaniya wacce ita ce babbar kungiyar Tijaniya da shi kansa Shehu Ibrahim Iyas ya rubuta takarda da kansa ya kafa sannan kuma Khalifa Sarki Muhammadu Sunusi shine shugaban wannan tafiya insha Allah yanzu zamu shiga zauri gaba daya mun gama da babban teburi
a fara da Dodo Oroji da zai ba mu tarihin zaman manya irin su Sadauna da yadda suka yi zaman su tunda shi asalin mutumin Sokoto ne kuma ya san wannan tarihi
yawa wato muna da minti ina jin da minti biyar muka ce amma yanzu gaskiya na ga lokaci ya fara a'a tsakani da Allah kowa zai yi magana amma mu rage abuki zuwa minti uku ku za a zaga kowa wanda zai yi magana za a bi dai bayan daya idan kuma akwai wata tambaya in tambaya mutum zai sai yi wa ɗaya daga cikin duk jawaban nan da aka yi za a iya tambaya ga ɗaya daga cikin manyan bakinmu. Duk wanda yake da tambaya ko an faɗi wani abu da bai fahimta ba, to zai iya tambayar ko shi Reverend Mobile Way ko shi Sheikh Nurani Ashifa ko Hajjia Mariyawa ba ko shi Reverend David Tasa na Gwagwalada ko shi Sheikh Tajuddin ko Malam Al-Qasim Yahaya. Duk kowa wanda ya ji wani abu wanda zai tambaya, shi yasa ake amfani da alƙalami yana rubuta irin waɗannan abubuwa na taro saboda kar a manta.
Yadda wannan shirin ya kawo jiki kenan a yau, da fatan an fahimci abin da malamai suka yi ta fashin baki akan hujjar haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. A kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka tare da abokan aiki na da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. Malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka? Ko zaka gabatar da kanka?
Eh, suna na Samuel Salis.
To Malam Zamiu, kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne, a Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local number.
To yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka, fiyo wata ko? To yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata?
Naira 20 a
yanzu. Kowane kwaya ɗaya ko ledar gaba ɗaya?
Kwaya ɗaya, ana sai da gaba ɗaya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Ya aka yi ta yi shin goron zabi haka?
Yanayin rayuwa ne, kun bai lokaci ya canza, ya kawo haka.
Yanzu malam ka kwashe kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan.
2002?
Kwarai kuwa.
Wani kusan shekarun kafa yanzu 20 kenan a garin?
Ina zuwa yana dawowa, in je gida in dawo ne zuwa lokaci haka.
To tun da kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sida rake a nan garki a shekarun baya ɗin kamin da kuma wannan.
Okay, kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara uku.
Yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san kuma ni rayuwa haka yake, ba da baya kasancewa, amma zan samu ne samu wanda ta shi wannan gaskiya.
Insha Allah wanda ya fi wannan din zai yi.
Insha Allah.
To malam, kamar zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kamar matsalar gurin zama da abinci, kamar a ina kake da zama ne?
Ina nan gaci a nan transformer.
Garki transformer, a nan kake da zama? To kana ka kama haya ne, kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki da yanzu.
Ku nawa?
Mu biyar.
Ku biyar da kuka kama, kowa yana hada?
Ana hada ba.
Kamar kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zama ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan
a watan ba.
Amma malam, yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kamar nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah, lokacin gurgudu ana samu 2,000, 1,500 naira 2,000. Amma ina lokacin zafi ne ana iya ta haka, yanzu lokacin damuna ne kana samun 1,000, wasu ran ba su samun 1,000 din ma. Wannan damuna da ake cikin.
To malamin yana da iyali kuwa?
Gaskiya da iyali, ina da mata ɗaya da ƴaƴa biyu.
ƴaƴanka biyu, mata ɗaya, ƴaƴa
biyu.
Masha Allah, Allah ya raya.
Amina.
To ka suna su ma nan garin Abuja ne tare da kai?
Suna Faskare local government.
Wacan Katsina, jihar Katsina. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida?
Wata biyu, wata uku haka. sai na koma
kana wata biyu wata uku
eh
muka je ganin gida
kwarai kuwa
mallan yaya maganar karatu fa karatu ai koi karatu an yi karatu boko
lai karatu boko da islamiya bani ba ta baba gaskiya idan ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar
ka kai aji biyar na babban secondary
nan karatu na tsaya mu wallahi
to amma menene dalilin da yasa mallan ka dakatar da karatu
wallahi yayin da rayuwa ne zuwa sai ina son inda samu tallafin ma zan koma shirba karatu
to yadda yanzu naga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba
sosai kuwa sosai wallahi ina farin ciki ko gobe ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine ne ga shiga zaman duniya ko ba haka ba
amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai
wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai dan a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wannan kashe-kashen da ake a halin yanzu wallahi
to kike ran mallam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode nagode Allah ya saka ne Allah ya taimake ku
amin
nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida mallam Sale
lafiya ubangiji ma kai nake lafiya ubangiji ma kai nake wadege lafiya ubangiji ma kai nake wadege ya gare ka zance roko kake biyan bukatu yin marna zo da hoko ya razi kara kara man dai iki da sako bibiya wa mai dita har tare ki ba ko mai na so a watar nan ce wafa da dauko ko mai na sarrafa Allah ce dalili ko bacin ya babba aiki ne ya ilahi gudi karka shafa roko na jada da azdi ba ni sansa ta tace du ya da shakalbi dai ruko da mai haske musdafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajali sarbi lafiya ubangiji ma kai nake wadege tattaro jikin girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe farigitar gumaka ne kurama a fashe shi ya saukar ayayye duniya a wushe bangwari su tarabar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amira sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yanku kai na ba ku mai na gashi da mutuntu shugaba ko mai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan giran sa da kai ne bai gamu da baki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki raba ka bai kowa na ka ne ma aiki kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wadege ne kwatan kwacin kiranka dukan fadin da ba kai ma to kira shauka yaudara ta tare ku wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zaki lokacin ta baka dan kai ilahu yayi tifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu yayi bashi kiranka kai ne da yan sa kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba
wannan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.